ورضي عنها وهي خالته قال فاضطجعت في أرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام ليصلي قال فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفلتها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح وقد تقدم هذا الحديث وفي كل منهما ما ليس في الآخر.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باين هكا إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكة سادوة أولا يمتشي نرانر أكتبر شا بقي قوات الربيع الأول هجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دمو ديدة أليه إلى ثلاثين واندكما يزو ديدة شا حقوقو قوات أكو ميلادية تدمو بيو دترا أولا مجلسينا منماكو ماكو إن دمكي قراتو أشكل لتافي بسونا التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفر الحافظ زين الدين احمد ابن عبد اللطيف الزبيدي المتوفى سنة 93 وانكم شيء مجلس سمنا نتسئن دتايا ان ذا متاشي اكن حديثي نا عبد الله دان عباس الله يقارى ما سيرده يتي عن ابن عباس رضي الله عنهما دقى عبد الله بن عباس ألا يردد شي دمها يكنسى أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يا فانا شي عبد الله يا فانا وترانا أتاكم ميمونة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها كما الله يدد إتا وهي خالته كما إن نسج قال يتي فاضطجعت في عرض الوسادة سين كنت نيفل دعينهم فاتن فلن وتنسى كينا أكم فاتن فلن واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها النبي صلى الله عليه وسلم شيد إيالنسى وتؤيت ميمونة إنكنا سيسك كنت أوام فلن فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صلى الله عليه وسلم بچي يدوكيشي حتى إذا انتصف الليل هر سيد دلي ربا تكا أو قبله بقليل كو قبان دلي ربا تكا دقلوك شيكا كني أو بعده بقليل كو كما باين دلي ربا دقلوك شيكا كني استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منذ صلى الله عليه وسلم يتاشر قبتشي فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده يزون ينا شافي بچي دغ فسكسا دهننسا ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران sannan ya karanta ayoyi na ƙarshen suratu ayoyi 10 na ƙarshen suratu Ali Imran thumma qama ila shannin mu'allaqatin sannan ya tashi zuwa ga wata salka ko tsohuwar salka wacce take rataye fatawadda'a minha yayi alwala da ruwan cikinta fa ahsana wudu'ahu ya kyautata alwalarsa thumma qama li yusalliya sannan ya tsaya domin sallah قال عبد الله بن عباس يتي فقمت نيما سينتيا فصنعت مثل ما صنع ني كوتن كوتن ابين داي واتو نتاشي نيما سينا ايكتا كوتن كوتن ابين داي ايكتا ثم ذهبت سنن نتي فقمت الى جنبه نتيا اجيفنسا فوضع يده اليمنى على راسي سي يدور هندنسا نداما اكن كينا واخذ باذني واخذ باذن اليمنى يقتلها يكام كننا nadama yana murzata ko yana murza shi fa sallar rak'ataini daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci raka'o'i biyu thumma rak'ataini sannan ya sake sallatar wasu raka'o'in biyu thumma rak'ataini sannan ya sake wasu raka'o'in biyu thumma rak'ataini sannan ya sake yin wasu biyu thumma rak'ataini sannan ya sake yin wasu biyu thumma rak'ataini sannan ya sake wasu biyu thumma autara sannan ya yi witri thumma taja'a sannan ya dan kwanta yake shingida hatta atahu almu'adhdhin har mai kiran sallah yazo mata fa sallara rak'ataini daga nan ya sallaci raka'o'i biyu khafifataini marasa tsawo thumma kharaja sannan ya fita fa sallar subha ya sallaci sallar asbahi a masallaci malam Zainuddin Az-Zabidi yace wa qad taqaddama hadha alhadith wannan hadisi ya gabata وفي كل منهما ما ليس في الآخر كما أقو وانا إيه دقى تكنسو وتروا ينقداديو أقوي أبن دبابو أدايم وتو دليل اللي يسا يسا كاوشي يمي ميتاشي أولنا نقولي باين ياغا بات أبحركم وانا كتاب الوضوء شيني عديثي نهو أبي سنانتا لكي سناني أتكن عديثان دمو كارنتا يا كاوشي تنجا جيري كت أشمبايا بيفي ستر عديبا yanzu kuma ya kawo shi a cike da lafuzan sa gaba daya haka Imam al-Bukhari ya maimaita shi a gurare daban-daban a cikin wannan littafi nashi Sahih al-Bukhari haka nan a cikin wannan babi ma ya maimaita shi a gurare daban-daban hadisin Abdullahi dan Abbas hadisi ne shahararre da malamai suka yi hujja da shi akan al'amura masu yawa Imam al-Bukhari anan ya ambace shi a karkashin wani babi da ya kulla mai taken قراءة القرآن بعد الحدث وغيره قراءة القرآن باين كلي دوان كلي مغنى الإمام البخاري أن أنتنا نفن ياها لتك متمن ديكي دي جنبا يكرن تا القرآن دوان كلي إن أنت الحدث ياكن شيء الحدث الأصغر والحدث الأكبر الحدث الأكبر الحدث الأصغر دؤ بنا زي والولي الولا الحدث الاكبر كما كمر ابن ده شافي واتو جنبا كو هيلا ده سورنس تو امام البخاري يا اي wannan babi qira'atul qur'ani ba'da alhadath wa ghayrihi sannan ya kawo wannan hadisi karkashin wannan mas'ala karatun qur'ani bayan mutun yayi kari kankanin kari kamar abin da ya shafi rihi misali ko yayi bawli yayi tsarki ba ya da alwala wannan abu ne wanda malamai bai su yi sabani akan halaccin karatun Qur'ani a wannan yanayin ba mutum ba shi da alwala saboda yayi rihi ko yayi bawali ko yayi gaidi yayi tsarki alwalarsa ta warware ko yayi bacci ya tashi alwalarsa ta warware malamai ba su da sabani akan halaccin karatun Qur'ani a irin wannan yanayi amma suna da sabani wajen karanta alqur'ani yayin da mutum yake da janaba janaba babbar kari ce maganar Imam al-Bukhari kamar tana nuna babu bambanci tsakanin babba da karami in dai mutum yana fi karatun Qur'ani to ya halatta ya karanta sawa'un yana tattare da kari karami ko babba shi yasa bai bambance ba Ibn Hajar yana cewa wala alla Imam al-Bukhari bai yanke hukunci ba yayin da ya kulla wannan babi kawai cewa ya babu qira'atul qur'ani ba'da alhadath wa ghayrihi amma bai ce ya halatta ba ko bai halatta ba kamar cewa yake yi menene hukuncin sa wato bai yanke hukuncin tun daga matashiya ba, kamar ya bar maka kai mai karatu kai bincike menene hukuncin. To amma abinda ya koro na hadisi karkashin wannan bani, kamar yana karkata zuwa ga cewa kari baya hana karatun Alkur'ani, duk da cewa abinda ya kawo a karkashin wannan hadisi ko kuma abinda ya kokarin cirowa daga wannan hadisi bai wuce kari karami ba, tunda bai wuce a ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tashi daga bacci, bacci yana daga cikin mazinna ta kari, shi yasa ake cewa yana warware alwala. Ya tashi daga bacci kuma ya karanta ayoyi 10 daga cikin ayoyin suratu Ali Imran, wannan qira'a da yayi shi ne abinda Imam Bukhari yake ishara zuwa gare shi. Malamai sun yi sabani kamar yadda muka faɗa akan wannan mas'ala, yayin da mutum yake da kari babba tare da shi, ya halatta ya karanta Qur'ani ko bai halatta ba. Wasu malaman suna ganin dukkan hadisan da aka ruwaito dangane da hana karanta Alkur'ani yayin janaba hadisai ne masu rauni, don hadisan da suka zo waɗanda suke magana akan hani, wato kada mutum ya karanta Alkur'ani yayin da yake da janaba, hadisai ne masu rauni. Wannan ɗaya ne daga cikin maganganu na malamai. Wasu kuma suna ganin hadisan da suka zo babu inda aka yi bayanin haramci, babu inda aka yi bayanin cewa haramun ne dan mutum yayi. Mafi kyan hadisi da ya zo a wannan babi shine hadisin Sayyidina Ali, kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yuqri'una alqur'ana ma lam yakun junuban. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karantar da mu alqur'ani matukar bai kasance cikin halin janaba ba. Wannan hadisi Imam Ahmad da Nasa'i da Ibn Majah sun ruwaito shi. Sayyidina Ali na faɗa cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana karantar da su Alkur'ani matukar bai kasance mai janaba ba. Wasu malamai suka ce kenan ya nuna wajibcin mutum ya zan cikin halin tsarki yayin da zai karanta tsarki daga babban kari, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar karantar da Qur'ani a cikin wannan yanayi, duk da cewa karantar da Alkur'ani wajibi ne domin karantar da ilimi ne, amma ya bar shi saboda yana da kari, babban kari shine janaba. Suka ce idan ba dan abinda ya wato abinda yasa ya bari wajibi bane, ba zai bar wajibi ba, wato ba a barin wajibi dan mustahabbi, ashe tunda har ya bar abinda yake wajibi to ya ci karo ne da wani wajibin, shine rashin tsarki daga babban kari. Wannan shine abinda wasu suka makalkalewa waɗanda suka haramta mai janaba ya karanta Alkur'ani. Suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Alkur'ani a halin janaba, tare da cewa karantar da Alkur'ani wajibi ne domin bayar da ilimi da sanar da wanda bai sani ba wajibi ne akan wanda ya sani, ba a barin wajibi sai dan wajibi. Inda a ce wannan tsarkin bai zama wajibi ba a wannan yanayin, to da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai bar wajibi ba. Wannan shine mahangar su masu haramtawa karkashin wannan hadisi na Sayyidina Ali, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqri'una alqur'ana ma lam yakun junuban. To amma wasu masana ilimin hadisi sun illanta wannan hadisi, shi kansa suka ce bai kai labari ba, domin a cikin sanadinsa akwai Abdullahi ibn Salima bi kasri lam, kaka ce Salama, Abdullahi ibn Salima. Suka ce wannan Abdullahi ibn Salima yana da matsala ta wajen hifzinsa, shine ya samu rikirkicewar tunani da kwakwalwa, wanda wannan aibi ne, illa ce da za ta hana a karɓi hadisinsa. Duk da haka Imam Tirmidhi ya saha hadisin, Al-Hakim Abu Abdullahi Al-Mustadrak ya saha hadisin, Ibn Sakan, Abdulhaq Al-Ishbili, Al-Baghawi sun inganta hadisin, amma wasu daga cikin malamai sun ja akan ingancin hadisin, musamman zamantowar akwai shi wannan mutum Abdullahi ibn Salima, wanda malaman hadisi sun yi suka akan haddasa, akan kiyayewarsa da hadisi. Akwai ɗaya daga cikin malaman wannan zamanin da suka yi rubuce-rubuce da ba da hidima akan harkar hadisi, shine Shu'aib al-Arna'ut, Allah ya ji kansa, shi ma ya tafi wajen ƙarfafa hadisin Ali. Yace Abdullahi ibn Salima an masa mutaba'a, wato ya samu goyon bayan wani daga cikin waita hadisi akan ruwayar wannan hadisi, ko akan ruwayar hadisi mai ma'anar wannan hadisi. domin Imam Ahmad ya fitar da wani hadisi daga A'id ibn Habib, shi kuma daga Amir ibn Samt, shi kuma daga Abil Gharib, qala utiya Aliyu radiyallahu anhu biwudu'in famadmada fadhakara alwudu' thumma qala hakadha ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama thumma qara'a shay'an hakadha ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yatawadda thumma qara'a shay'an min alqur'ani ثم قال هذا لمن ليس بجنب فاما الجنب فلا ولا 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 ايه حديث yana cewa an kawo wa sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ruwan alwala yayi alwala ya kurkure baki har zuwa karshen alwala sannan yace haka naga manzo sallallahu alaihi wasallama yayi sannan ya karanta wani abu na alqur'ani sannan yace hadha liman laysa bijunub karatun alqur'ani din nan ga wanda ba mai janaba ba amma wanda yake da janaba fala wala aya kada ya kuskura koda aya ɗaya karanta. Shu'aib al-Arna'ut yana ga wannan hadisi hasan ne, yana ga mazajen cikin isnadin sa amintattu ne, amma dan garin su shi ma masanin hadisi ɗaya daga cikin waɗanda suka bawa hadisi hidima fiye da ma shi Shu'aib din, shine Sheikh Nasiruddin al-Albani, shi ma kun san al-Arna'ut ne. Shi kuma wannan al-Arna'ut yana ganin a cikin littafin sa Irwa'ul Galil cewa wannan magana ta Arna'ut ba daidai bace, domin na farko hadisin da ya kawo a matsayin mai goyon bayan hadisin da ya gabata, hadisin Ali, waccan ruwaya yace wannan isnadi sahihi ne, ce ba haka bane, domin a cikin sanadin sa akwai Abul Gharib, Abul Gharib kuma babu wani wanda ya dogara da shi ya yadda da amincinsa sai Ibn Hibban. Ibn Hibban kuma a cikin malamai waɗanda suke yabo da fallasa a cikin ilimin hadisi mutum ne mai sassauci, malamai ba su cika dogaro da shi ba, musamman ma idan wasu daga cikin malamai sun saba wa ra'ayinsa, saboda kasancewar mutum ne yana da sassauci a ɓangaren al-jarh wa ta'dil, ilimin yabo da fallasa. Abu Hatim Ar-Razi yana faɗa dangane da shi wannan Abul Gharib, yace ba mutum ne wanda yake mashahararre ba, har ma aka tambaye shi cewa huwa ahabbu ilayka aw al-harith al-a'war, da shaida al-harith al-a'war wanne ka fi so, al-harith al-a'war Harith ibn Abdullah al-a'war ɗaya daga cikin almajiran sayyidina Ali ne, amma kuma yana da shi'anci irin na da ba na yanzu ba. Malamai sun rauna na shi al-harith al-a'war, sai aka tambayi Abu Hatim Ar-Razi da Abul Gharib da Al-Harith Al-A'war wanne zaka zaba, sai yace Al-Harith ashharu, Harith yafi shahara, wa hadha qad takallamu fihi, amma wannan malamai sun soke shi, wa huwa shaykhun min nudara'il asbagh ibn Nabata, sai amma shi wannan mutum Abul Gharib mai wannan ruwaya yana shehi ne, in aka ce shehi a gurin malaman hadisi mai dan karamin ilimi, duk sanda malaman hadisi suka ce wa na shehi ne, wato dan ilimin sa cikin cokali kenan, saboda haka malaman hadisi gurin su kalmar shehi ba yabo bane, kanka yadda malaman hadisi ce maka shehi, muna nufin qalilul ilmi qalilur riwaya, saboda haka dan abu kadan sai a barar da shi, duk wanda suka sa shi cikin wannan ma'aunin suka ce ai wa na shehi ne, to dan kuskure kadan za su barar da shi, ilimin sa bai taka kara ya karya ba, wataƙila hadisansa ba su fi uku ko hudu ba, kuma wataƙila ba an same shi ya yi kuskure a cikin ɗaya daga cikin waɗannan ƴan ƙwarakin hadisan, saboda haka sai su ce masa shehi, saboda haka kalmar shehi kamar kalmar malami a gurinsa, yanzu ka ga dan an ce mutum malam, malam ina za ka ne jakara, malam ina za ka ne, kowa ma a gari malam za a ce masa. Sun ce akwai wani mutumin Pakistan ya je ƙasa mai tsarki, su ƙasa mai tsarki Saudiya, sun ce ƙasar Makka da Madina da sauran garuruwa, domin aka ce mai tsarki ba ana nufin Saudiya duka ba, sun ce muna cewa ƙasa mai tsarki mutum ya tafi Riyadh ko ya tafi Ta'if ko ya tafi Dammam, wannan duk babu inda aka ce su ma al-biladullahi al-muharrama ne, saboda haka muna nufin ƙasa ta Saudiya. Ya je can umara, sai ya ga duk inda ya je sai a ce ya sheikh, sai ya riƙa jin daɗi, saboda aka ce ka ashe haka mutanen nan ke girmama jama'a, ya sheikh ya sheikh, duk inda ya je gurin cin abinci a ce ya sheikh, ina nawa za a kawo maka, ya zo zai hau mota ya sheikh ina za ka, sai rika jin dadi. Can ya je wani guri zai ci abinci, yana jira a kawo masa abinci, sai wani kare ya shigo gurin, sai mai bada abinci ya iwu ya shik ya shik, yana korar kare ya shik ya shik, sun daga lokaci ya ce a har kare ba shik ne, to tun daga wannan lokacin duk wanda ya ce masa shik sai sun yi fada. Shine Abu Hatim Ar-Razi yake cewa huwa shaykhun min nuzara'i Asbagh ibn Nabata. Asbagh ibn Nabata mai rauni ne a gurin Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi ya raunana Asbagh ibn Nabata, kuma sai yake wannan duk tafiyar sa ɗaya da shi da wannan, kaga a gurin sa kenan mai rauni ne. Asbagh ibn Nabata a gurin da yawa daga cikin malamai da'ifun jiddan ne, wato mai rauni ne kwarai da gaske. Saboda kaga isnadin da yake dauke da irin waɗannan mutane bai kamata a inganta shi ba, kamar yadda shi Shu'aibu al-Ra'ud Allah ya ji kansa yayi. Abu na biyu yace koda wannan hadisin ya inganta, babu inda yake nuna mahallin shahidi a cikin sa marfu'i ne zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewar da yayi hadha liman laysa bijunub amma al-junubu fala wala aya. A cikin siyakin hadisin babu inda yake nuna cewa wannan magana ta ƙarshe Annabi ne ya faɗe ta, kaga kenan mawqufi ne ga Ali radiyallahu ta'ala anhu. Saboda haka koda ya kasance abin nan koda ya inganta sanadin ƙarshen sa ba zai zama marfu'i ba. Sannan abu na uku, da a ce ma marfu'in ne zai zama shazun ne ko munkar, saboda ɗaya daga cikin masu ruwayar hadisin shine A'id ibn Habib, duk da cewa thiqa ne, amma ibn Adi a cikin littafinsa Al-Kamil yana cewa rawa ahadith unkirat alayhi, ya kawo hadisai waɗanda malamai suka musa masa akan su, wato malam hadisan da suke manakir masu rauni kwarai da gaske. Kaga zai yi wannan yana daga ciki, domin akwai waɗanda suka fi shi zama gangaren cikin harkar hadisi, sun ruwaito hadisin amma sun tsayar da shi akan Sayyidina Ali, kamar yadda Imam Ad-Darqutni ya fitar ya kuma tsayar da riwayar akan Sayyidina Ali. Saboda haka wannan ruwayar da shi Shu'aibu al-Ra'ud yake ganin za ta karfafi waccan ruwayar ta Sayyidina Ali, mawqufi ya ce ga Sayyidina Ali. Ibn Khuzaimah yana cewa babu wata hujja cikin wannan hadisi da take nuna hana karatun Al-Qur'ani ga mai janaba. Hadisin da muka karanta na farko, ruwayar farko da take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-qur'ana ma lam yakun junuban, babu hani a ciki illa iyaka. Abinda za a fa'idanta a ciki shine yana da kyau, mustahabbi ne idan za ka karanta qur'ani ka zama a cikin tsarki da kamala, amma ba yana nuna haramci ba. Kun san rashin aikata mustahabbi ba shi yake nuna mutum ya auka cikin haramun ba. Saboda haka Ibn Khuzaimah yana cewa hadisin Ali din da yake cewa Annabi yana karantar da mu Al-Qur'ani matuƙar bai zan mai janaba ba, baya nuna hana karanta Al-Qur'ani halin janaba. Inna ma hiya hikayatu fi'lin, yace kawai dai ana hikaito abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zaba ne. Al-Imam Al-Bukhari ya ruwaito daga Abdullah dan Abbas turjuman Al-Qur'an, yana cewa shi Abdullahi dan Abbas baya ganin akwai laifi ga mutum ya karanta Qur'ani koda yana da janaba. Lam yara bil qira'ati lil junubi ba'san, baya ga akwai laifi dan mai karatun Qur'ani yana da janaba ya karanta Al-Qur'ani, dan mai abin da mutum yana da janaba ya karanta Al-Qur'ani. Sannan masu cewa ya halatta har ila suna hujja da maganar sayyidatuna Aisha, wacce Imam Muslim ya kawo ta, Imam Al-Bukhari ya kawo ta mu'allaqa, Imam Muslim kuma ya kawo ta da cikakken isnadin ta. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani, suka ce karatun Al-Qur'ani yana cikin zikirin Allah. Saboda haka zai iya shiga cikin wannan hadisi. Aisha tace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana ambaton Allah a dukkan yanayin da yake ciki. Shehin Musulunci Abu al-Abbas ibn Taymiyyah a cikin fatawansa juz'in sa na 21 sabi na 459 abinda yayi gaba, yana cewa karatun Qur'ani ga mai janaba da mace mai haila, malamai suna da maganganu guda biyu ko guda uku akai, malamai suna da maganganu guda uku akai. wasu suka ce duka ya halatta ga mai janaba da matar da take haila su karanta alqur'ani kuma shi mas'alar da muke tattaunawa akan ta ba dauka muke magana ba karantawa kada a hada mas'alolin biyu mas'aloli guda biyu akwai mas'alar daukan alqur'ani akwai mas'alar karanta alqur'ani karanta alqur'ani ma'ana da ka karanta ayoyin da suke na alqur'ani ne wannan ita ce mas'alar da yanzu muke magana akan ta kada ka rika kawo magana daukan mushaf dan wani shin an ce karanta alqur'ani baya tunanin za a karanta da ka sai yake zan kamar kowa kamar shi ne sai ya dau mushaf zai karanta a'a yake akwai malaman da suka ce duka ya halatta gare su karanta alqur'ani koda da janaba a jikinsa koda da haila a jikinta to wannan kuma mazhabar Abu Hanifa kuma wannan shine mashahurin ra'ayi a mazhabar Shafi'iyya da Imam Ahmad da wani sa domin mace mai haila ta karanta alqur'ani wani abu ne da babu wani riwaya daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yazo ya tabbata da tazo ta tabbata cewa mace mai haila ba za ta karanta alqur'ani ba sai hadisi kwaya ɗaya tak wanda Isma'il ibn Ayyash ya ruwaito daga Musa ibn Uqba shi kuma daga Nafi maula Abdullah ibn Umar daga Abdullah ibn Umar marfu'an zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا ولا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا ميتمي هيلا دمتمي جنبا كذا سكرنت ولا أبناء القرآن ونشيني حديثي سريه واندكم يزود هني شيني ويا إتك يزود هني كما سريه لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا النفي هنا بمعنى النهي wannan hadisi Abu Dawud da wannan sa sun ruwaito shi amma Malik ibn Taymiya yake cewa wa huwa hadithun da'if bi ittifaqi ahli al-ma'rifati bil hadith din masana ilmin hadisi sun yi ittifaqi akan cewa wannan hadisi bai inganta ba saboda me saboda Isma'il ibn Ayyash malaman hadisi suna cewa dukkan ruwayar da yayi ta daga mutanen Hijaz Makka ko Madina to ruwaya ce mai rauni Isma'il ibn Ayyash mutumin Sham ne mutumin Sham ne to duk ruwayar da ya jiyo ta daga mutanen Makka ko Madina ko kace mutanen Hijaz umuman to wannan ruwaya tana da rauni sabanin ruwayar da zai yi daga malaman garin sa a da can ana samun mutum ya kasance ilimin sa da ya ji na gari kaza ilimi ne sahihi amma wanda ya ji a gari kaza kuma ilimi ne mai rauni kamar Isma'il ibn Ayyash malami ne da ya ji karatuttuka na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen malaman garin sa wato wajen malaman Sham sannan yayi tafiye-tafiye ya je Iraki ya je Hijaz Makka da Madina da Taifa da sauran garuruwa nan ma ya jiyo hadisai daga malaman waɗannan garuruwa to amma malaman da suke tacewa da rairayewa na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama da suka dora hadisan sa akan su kene sai suka kula cewa hadisan da ya ji su a garin sa su ne hadisan da suke masu inganci a cikin ruwayoyinsa amma duk hadisan da ya ruwaito a wajen garinsa sai suka samu hadisan basu da inganci abinda kuma ya haifar da wannan shine duk lokacin da kake neman ilimi a garinka ka fi samun nutsuwa ka tsaya ka yi karatu ka kware akan ilimin malaman garinku sabanin lokacin da zaka fita musamman halin tafiya a irin wancan lokaci kana kokarin ka je ka dawo kada guzurin da yake hannunka yanki saboda ka zaka shiga gari a gaggauce a giggice sannan kuma in ka abin nan kana shiga gurin karatu kokari kake kana yi kana duba nauyin aljihunka da guzurinka kana tunanin komawa gida saboda ka ba zaka nutsu ba yayin da kake sauraron hadisan waɗannan mutane da ba a garin ku kake sauraron su ba to galibi akan takan faru sai mutum ya zama amintacce ne a ilimin garinsu amma idan ya fita daga garinsu kuma a nan ba amintacce ba ne Isma'il ibn Ayyash yana ɗaya daga cikin waɗannan mutane saboda haka idan muka duba wannan ruwaya ya yi wuta ne daga Uqba ibn Nafi Uqba ibn Nafi mutumin Madina ne kaga kenan hadisin sa ne na wajen Sham domin ya ji shi ne daga malami daga cikin malaman mutanen Madina Uqba an Nafi an ibn Umar kaga sanadin duk sanadi ne madani wannan shine abinda Malam Ibn Taymiyyah yake faɗa dangane da wannan hadisi, yace bai inganta ba domin ruwayar Isma'il ibn Ayyash daga mutanen Hijaz, hadisansa kuma daga mutanen Hijaz hadisai ne masu rauni sabanin ruwayar da zai yi daga mutanen Sham. Kuma babu wani amintaccen malami da ya ruwaito wannan hadisi daga Nafi in ba shi ba. Ya kamata a ce idan hadisin na Nafi, na Nafi'u ne, Nafi'u maulan Abdullahi dan Umar, da a ce hadisin sa ne, ya kamata a ji shi daga bakin wasu amintattun malaman da suka yi karatu a hannun Nafi, bai kamata a ji shi daga wannan bako shi kadai ba. Kasancewar babu wani wanda ya ji hadisin sai shi kadai, kuma ga shi ma ga yanayin halin da yake ciki, ga mizanin da malamai suka dora shi a kai, wannan alama ce da suke nuna raunin hadisin. Malai yace abu ne sananne a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, mata suna haila kamar yadda suke haila a kowane zamani, amma ba a taɓa samun annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana su karatun alqur'ani ba, kamar yadda bai hana su zikiri da addu'a ba, bal ma ya umarci mata masu haila lokacin da za a fita sallar idi su fita tare da musulmi, su ƙaurace wa gurin sallah, su yi kabbara tare da kabbaran musulmi. Kuma ya umarci Aisha radiyallahu ta'ala anha, wanda kuma wannan hukunci ne da yake da zai shafi kowace mace da ta samu hali irin abin da Aisha ta samu kanta a ciki, wato shine yayin da take ta shiga haramar haji, haila ta zo mata, annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta da sai komai na aikin haji da alhazai suke yi banda dawasi, if'ali ma yaf'aluhu isna'i ma yasna'u alhajj ghayra an la taqusi bil bayt, yi duk abin da alhazai ke yi amma kada ki dawasi, don haka za ta yi talbiya tana cikin haila, haka nan a Muzdalifa, haka nan a Mina da sauran gurare duk za su yi abin da alhazai suke yi. Amma za mu ga shi mai janaba babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka je gurin idi koda da janaba a jikinka, ka halarci sallah ko kuma ka yi sauran ayyukan haji da janaba banda dawafi daga baya ka cika, domin shi mai janaba al'amarinsa yana da sauki, kawai ya je ya wanka shikenan ya ɗauke wannan janabar da take kansa, saboda kaga shi baya da wani uzuri da za a bashi dama kamar yadda aka bawa mace mai haila irin wannan damar ta cewa za ta bar tsahara, domin ita abinda suke tattare da ita ba ta da ikon ta ɗauke wa kanta sai lokacin ɗaukewar ta yayi, saboda haka ba ta da ikon ta yi tsarki sai lokacin tsarkin ta yayi. Shi yasa malamai suke cewa mai janaba kada ya tsaya a Arfa ko Muzdalifa ko Mina da janaba a jikinsa, duk da cewa wannan ba sharadi bane, amma dai abinda suke nufi cewa shi karin da yake tattare da shi zai iya ɗauke shi, don haka ba uzurin da zai sa ya ta yawo a da janaba a jikinsa tare da cewa zai iya kawar wa kansa wannan karin sabanin macen da take haila. Saboda haka kaga matan da take haila tana iya samun sauki sama da yadda mai janaba zai samu sauki, domin uzurinta duk da kasancewar yanayin da take ciki na rashin tsarki ya fi anani sama da na mai janaba, wato haila kazanta ce da tafi kazantar janaba. Amma duk da haka ita shari'a ba ta zo karar aka hana ta karatun alqur'ani ba, ba a hana ta karatun alqur'ani ba, kuma akwai bambanci tsakanin karatun alqur'ani da sallah, an ce kada ta yi sallah, domin sallah akwai abubuwa da yawa wanda ake yi, kamar sharadi ne a sallah bai zama sharadi a karatun alqur'ani ba, kamar fuskanta alqibla sharadi ne a sallah, amma ba sharadi bane a karatun alqur'ani sai ka fuskanci alqibla, sai ka yi kabbarori, sai ka yi ruku'u da sujjada a cikin karatun alqur'ani, duk wannan ba a shartanta maka su ba, a yayin da kuma mai sallah an shar'anta masa, saboda kaga abinda ya zama sharadi a sallah ba lalle ne ya zama sharadi a karatun alqur'ani ba, saboda akwai bambanci tsakanin su. Don haka anan Ibn Taymiyyah kamar yana nuni ne da cewa shi mai janaba a iya sa shi yayi tsarki yayin da yake cikin janaba kafin ya karanta alqur'ani, ba dan tsarkin ya zama wajibi ba, sai dan kasancewar yana da damar yayi tsarki din shi, wato uzurinsa ba wani uzuri bane da ya kamata a karbe shi. Amma da zai babu wani nassi karara wanda ya zo da hani, nassin kuwa da ya zo da hani hadisi guda ɗaya ne wanda malaman hadisi duka sun yi ittifaki akan raunin shi, nassin da ya zo wanda aka yi dan ja wajen ingancin sa shine hadisin Ali kana yuqri'u al-Qur'ana ma lam yakun junuban, wanda shi kuma babu inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito karara a cikin sa ya nuna haramcin karatun alqur'ani, illa iyaka yana nuna aikin sa shi yakan yi karatun alqur'ani yayin da yake cikin sahara, musamman ma yayin da ba wato baya yin karatun alqur'ani yayin da yake cikin kari babba. A wannan hadisi an yi hujja da shi akan halaccin karanta alqur'ani, ko annabi ya karanta alqur'ani duk da cewa yana da kari karami, wato shine rashin alwala. Wannan ma kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisi, fajalata yamsahu an-nawma an wajhihi biyadihi thumma qara'a al-ashara al-ayat al-qawatil min surati ali imran. To wannan ma wasu malamai suna ja akan cewa babu hujja anan da take nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta alqur'ani ba cikin dahara ba, saboda bacci ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba hadath bane, ba madinatul hadath bane kamar yadda yake a gare ka, saboda yana cewa shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama tanamu yanamu ayn tanamu aynuhu wa la yanamu qalbuhu, idan take bacci amma zuciyar a fadake take a farke, saboda haka ba irin baccin ki yake ba. Masu hujja da shi suka ce to ai wannan baya nuna cewa yana da alwala, dan kawai ya tashi daga bacci ba mu ce baccin ne ya karya masa alwala ba, amma kuma baya nuna cewa a wannan yanayin ya kwanta cikin alwala, musamman ma ya kwanta tare da matarsa Maimuna. Saboda haka Shafi'iyya kenan masu wato cewa alwala tana warwarewa da kowane irin shafa mace da mutum zai yi, kowane hali ka taba mace a mazhabin Shafi'iyya alwala ka ta warware, shi yasa suke shan wahala aka je lamarin dawafi, tunda sun shar'anta alwala a dawafi, sannan kuma sun ce duk yadda mace ta shafe ku ku shafe ta, alwala ka ta warware. Sai malaman suka rika musu fatawa cewa su rika sa safa a hannun su, wajen ba ka shafe ta to da kwai wani wato shamaki tsakanin jikinka da nata, to kaga duk wannan matsawa kai ne, babu nassin da yake nuna kowane irin shafa ga mace na alwala alwala, sai shafan da ya kasance a wato akwai sha'awa a cikinsa kamar yadda malamai suke tafsiri. Kila za mu zo kansa a cikin wasu hadisai da za mu karanta. A wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas akwai fa'idoji da yawa. Na farko akwai halaccin yaro karami ya kwana wanda yake wato a ɗakin ɗaya daga cikin ƴan uwansa mata, duk da cewa mijinta yana nan. Kaga Abdullahi dan Abbas ya kwana a ɗakin Maimuna. Maimuna innarsa ce, shi kuma a lokacin yana ɗan ƙanƙani, yana yaro ƙanƙani, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya Abdullahi dan Abbas a lokacin bai wuce ɗan shekara 15 ba. Saboda haka a lokacin yana yaro karami, amma dai ya yi wayo ya tasa, saboda haka ne ma ya yi sha'awar sai ya je ya kwana a ɗakin khalarsa, ya gaya ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake qiyamul layli, kaga ashe ya yi wayo a lokacin yana gane abubuwa sosai. Wasu ruwayoyi sun zo amma akwai rauni a cikinsu cewa a wannan kwanakin ita Maimuna tana haila, saboda haka kaga babu maganar wato mijinta ya kusance ta, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kusance ta, don haka Abdullahi dan Abbas ya ribaci wannan lokaci ya je ya kwana, wanda ya sa malamai suka ce babu laifi dan mutum ya kwana a ɗakinsa ga matarsa ga kuma wani yaro wanda yake maharaminsu ko maharamin wannan mata, amma da sharaɗi guda biyu. Sharaɗi na farko zamana mijin ya yarda, in bai yarda ba kada wani yaro ya zo ce ai an ji ko ubansa ya turo shi ko uwarsa, sai da yardan mijin. Sharaɗi na biyu kuma kada ya zama akwai takurawa gare su, idan aka ga alamar takurawa to bai halatta a kyale yaron ya kwana ba, saboda haka iyayensa kar su bar shi ya je. Haka nan a cikin wannan hadisi akwai abin da yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayuwar dare, yana tashi ya fara tsayuwar dare mubakiran da wuri-wuri, wato lokacin da dare ya raba tsaka, ko kuma kafin ya raba tsaka da ɗan lokaci kaɗan, ko bayan ya raba tsaka da ɗan lokaci kaɗan. Saboda haka yana yin qiyamul layli tun daga wannan lokacin har zuwa abin da zai yi saura na dare bai wuce sulusi ba, sannan sai ya yi bacci, ya ɗan kishingida ya yi bacci, sannan a kirawo sallar asubahi, sannan ya fita ya yi sallar asubahi bayan ya yi raka'atay al-fajri a nan gidansa, sai ya je a yi sallar asubahi. Wannan shine yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake, wani lokaci yakan yi qiyamul layli har zuwa kiran sallar asubahi din ba tare da yayinki abin nan kiyamul lailin nashi ba ya dauki shingida. Sannan a cikin wannan hadisi abu na uku akwai halaccin mutum ya tashi daga bacci ya murtsike idansa, wannan ba ya nuna wani abu kan mutum ya tashi ya murtsike idansa. Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tashi fajalasa yamsahu an-nawma an wajhihi, domin akwai jaddada nishadi a cikin yin haka din. Sannan abu na hudu akwai halaccin ko shar'ancin karanta ayoyi goma na ƙarshe na suratu Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab, har zuwa ƙarshen sura. Ya zo a cikin wasu wata riwaya ta wannan hadisi a cikin Sahih Bukhari cewa manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake karanta ayoyin ya daga kansa sama. Saboda haka karanta ayoyin a wannan lokacin yana daga cikin sunnar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama, kuma yana daga cikin abinda manzo sallallahu alaihi wasallama yake yi na tafakkuri da tintintini cikin halittar Allah, shi yasa yake daga kansa sama lokacin da yake karanta. Abu na biyar a cikin wannan hadisi akwai halaccin yin alwala daga ruwan da aka tanaje shi don a sha. A nan Annabi sallallahu alaihi wasallama yana tashi sai ya je ya samu ruwan da aka zuba shi a wata tsohuwar falka da aka rataye don a sha, sai ya jawo wannan ruwa ya alwala da shi. Saboda haka ba daidai bane a ce ko akwai bannan ruwa don mutum ya yi alwala da pure water, shi ko ya alwala da swan. Zan shi ya sai swan ya ce kai albaban zaraci, ce swan an tanade shi don a sha, na'am, kuma yana da tsada. Ba a cewa mutum ya albazaranci don ya yi alwala da irin wannan ruwan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala da ruwan da aka tanada don a sha. To amma da za a yi ajin ruwa wakati ga musulmi su rika sha, shi kenan sai wasu zo su ta bata suna alwala. Sai misali a kawo ruwa nan wani ya so ledojin fiye wata ya ajiye don ba zuwa karatu a don samu abin sha, kawai sai su rika zura suna shiga da su ban tsaki suna tsari. Ya kamata a kyale su dogaro da wannan hadisi. In akwai takurawa masu sha bai kamata a kyale su ba, musamman idan ruwan ba a gurin da yake yanzu, inda a ce famfo ne ya jawo. Kaga famfo ba irin namu na Najeriya ba wanda zai zo ya dauke. Famfo wani abu ne wanda kowace ka buɗa da ruwa, to ko da wani zai zo ya ce ga famfo nan, ya zo ya saka wani inji da zai rika sanya ruwan, in ya biyo ta yadda za ka samu a ƙasa mai tsarki da yawa za ka irin wannan. An kawo wani inji mai sanya ruwa, an haɗa shi da fayif ɗin famfo, ɗan unguwa waɗanda ba su da ruwan sanyi a gidansu ko kuma mai wucewa zai iya zuwa ya buɗe wannan ruwan ya sha, ya koshi ruwa mai sanyi wadatacce ya yi tafiyarsa. Wannan ruwan haɗe yake da famfo ba zai tsaya ba, kowane lokaci aka ce za a same shi. To duk da cewa shi wanda ya yi shi wakafi ne ga masu sha, ba ya hana a yi alwala da shi, don a nan babu takurawa ga masu sha ɗin, don kowace za su same shi. Amma kama wanda zai so leda fiye wata don a sha, kawai mutane su dinga bawali tare da cewa ga hoge nan, su je su yi tsarkin hoge mana in ba ma ruwan, su yi tsarkin hoge, kaga su sanya ruwan da aka ajiye don abin nan in akwai takuruwa, wannan bai dace ba. Sannan abu na shida a cikin wannan hadisi akwai halaccin mutum yabi wani sallah ko da ko shi wannan wani bai yi niyyar limanci ba. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tashi sallah bai sa Abdullahi dan Abbas zai farka har shi ma ya shiga sallah tare da shi ba. Saboda haka ya tsaya sallarsa sai kawai ya ji Abdullahi dan Abbas ya zo ya jone da shi. Kaga bai yi niyyar tsayuwa sallah da limanci ba. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai daɗe sallarsa ko ya daɗe ta Abdullahi dan Abbas ba. Kaga wannan yake nuna halaccin wato mutum na iya bin mutumin da ma bai niyyar limanci ba. Dan wasu suna daukan niyyar limanci din wani rukuni ne na limanci, don haka liman sai ya kulla niyya. In ka zo ka bin shi ba tare da ya kulla niyya ba, sai ka ga yana tuture ka, wai ai shi bai niyyar limanci ba da farko, wannan ba daidai bane. Nan akwai wata matsala da malamai suke sabani a kanta. Wasu suna cewa mamu shi yana da kyau ya yi niyya in zai bi liman, amma shi liman ba ya da niyya don zai yi limanci. Suka yi hujja da wannan hadisin da sai shi Abdullahi dan Abbas yana da niyyar bin Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin Annabi ne limaminsa, amma shi Annabi sallallahu alaihi wasallama bai shiga sallah da niyyar zai ja Abdullahi dan Abbas a matsayin mamunsa ba, don haka kaga ashe mamun shike bukatar niyya ba liman ba. Wasu malaman abinda suka ce kuma suka yi hujja da hadisin sallar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yayi ta qiyamul layl, ya tsaya a masallacinsa yana sallar sahabbai suka zo suka kama sallah a bayansa, daga baya kula cewa ba shi kadai yake sallar ba, wannan bai sa ya katse sallarsa ba ko ya nuna musu cewa sun yi sallah a bayan wani wanda bai niyyar limanci ba, wanda ita ce mazhabar malikiya. Yana daga cikin fa'idojin wannan hadisi fa'ida ta bakwai, wato halaccin yin niyyar limanci a tsakiyar sallah. Lokacin da aka bi Annabi sallallahu alaihi wasallam, a lokacin da Abdullahi ibn Abbas ya zo jo ne da shi, kaga ya kula cewa yanzu shi liman ne, kaga niyyar limanci ta shiga, amma a tsakiyar sallah ba a farkon sallah ba. Saboda haka wasu malamai suka ce wannan ya nuna halaccin yin haka, wasu malaman suna cewa baya halatta ga mutumin da yayi niyyar sallah shi kadai, safarilla ce ko ta nafila, wani ya zo ya jo ne da shi, shi kuma daga yana tsakiyar sallah ya kulla niyyar limanci, wasu malamai sun hana. Wannan shine mashhurin abin da yake cikin mazhabar Hanabila, su suna ganin al-munfarid, mutumin da yazo yana sallah shi kadai, yana yayi niyyar shi sallah sa shi kadai, sai wasu suka zo suka gani yana sallah sai suka jeru bayan sa, su suna ganin idan har ya fara sallah ba yadda zai iya juya niyyar sa ta koma niyyar liman, bayan kuma niyyar mutum ɗaya ne. Wasu kuma suna cewa a ya halatta idan nafila ce amma banda farilla. Hujjar su wannan hadisi suka ce domin gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas da yake nafila ce ya kulla niyyar limanci a tsakiyar sallar, ma'ana bayan ya fara sallar, amma wannan yana nuna kenan da farilla ce ba lalle haka ba. Wasu malaman sun tsaya akan hadisin Abdullahi dan Abbas hujja ne amma a nafila ba a farilla ba, mutum na iya niyyar limanci a tsakiyar sallah. Wasu kuma sun ce a ya halatta, sawa'un farilla ce ko nafila ce babu bambanci. Suka yi hujja su ma da wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas, suka ce duk abin da ya tabbata a nafila ya halatta a yi shi a farilla, sai in wani dalili ne ya nuna bai halatta ba. An gane ko? Suka ce kullu ma sabata fil nafli sabata fil fardi illa bi dalil. Idan an samu wani dalili da yake nuna da farilla ce ba za a yi haka ba, to shi ne kawai zai samu ce wannan hadisi ba zai zama mana hujja ba, amma duk sallah sallah ce sallah. Don haka duk motsin da mutum zai yana sallah, motsin da yake da alaka da maslaharsa, wannan baya da tasiri wajen cutar da sallarsa. Kamar misali, kana cikin sahu, an fara sallah sai ka hango ai sahun gaba bai cika ba, sai ka ƙara gaba har ka shiga cikin sahun gaba din, kan kai wani motsi a cikin sallah har ma ka dan tattaki, amma kuma wannan yana da alaka da maslahar sallah din, shi ne cika sahu, to wannan bai zama makaruhi ba, bal ma abinda ake bukatar ka yi kenan a wannan lokacin, ka matsa ka cike sahu din abinda ake son ka da shi kenan. Wani lokaci motsin ba zai zama wajibi, inda ba za ka motsa din ba ma zai zama kayi laifi. Kamar wannan lokaci, kamar misali kana sallah sai ka ga yaro zai fada rijiya, gadangadan ya nufi rijiya, sai ka ce a kai sallah kake ba a, sai ka je ka kamo yaron kuma ka zo ka dora akan sallar ka, ko da wannan zai bayu zuwa ka kauce alƙibla ko ka yi taga-taga ka yi yamma ko ka yi arewa, wannan duk ba zai cutar da sallar ka ba, saboda wannan motsin a lokacin ya zama maka wajibi. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya halatta wa mai sallah ya kashe kunama ko miciji yana cikin sallah, zai yi a kashe miciji haka kawai ba tare da an yi taga-taga an yi nan an yi can ba, kaga dole ne sai ka yi motsi, domin a ce kana sallah miciji na gittawa ta gabanka yana kai kawo sallah za ta yi kuwa haka ba za ta yi ba, kaga nan wajibi ne a samu masala a sallar nan don nutsuwa ta samu a kashe micijin nan ko kunama. Saboda haka irin wannan motsin ma ya zama wajibi, don yana daga cikin motsin da zai zama ya gyara sallar ita kanta. Har kashe waya, lokacin ka manta waya ka baka kashe ta ba, an fara sallah sai kawai kashe an bugu, kaga anan za ta kawo mutane ruɗu ta hana su nutsuwa. Kashe ta ɗin akwai maslaha ga sallar ka da sauran sallar jama'a, musamman a masallaci kake, musamman kuma masu sa kaɗe-kaɗe ɗan ƙwaro da shata a cikin sallar, kaga su wannan yake zana zama wajibi ma su matse. Kaga wannan
kokari na ka jawo waya ka kashe ta yana da alaka da maslahar sallar amma ba daidai bane idan ka san cewa wayar ka abu da take kana tuni amma ka bar ta abu din kuma ba a silent take ba ka shiga sallah da hujjar cewa ai an bugo zaka iya matsewa kaga anan da ganganci kenan ka yankawa kanka damar motsin amma in ka shiga da mantuwa ka saba kashewa duk sanda zaka shiga sallah ko ka sa ta silent ko ka kashe ta ka saba yin wannan amma tabi'a ta dan adam zaka iya kamanta sai ka manta ka shiga kana tahun gaba ga ka galiman ya kwararo qira'a kawai sai dan kore fara tashi kaga a lokacin wajibi ne ba wai mustahabi ba wajibi ne ka sa hannu ka danne wayar ka matsi ta in ma ka kashe ta a wannan lokacin dan wasu masu bugowa mita ne da su naci ne da su wani zai bugo in zaka kashe sau 10 sau 20 sai ya bugo saboda haka irin wannan kaga kashe wayar gaba ɗaya shine zai hutar da kai to wannan duk baya cutar da sallah haka nan abu na tara za mu ga halaccin wato murtsaka kunnen yaro amma ta yadda ba za ka cutar da shi ba musamman ɗan gurin da yake da laushi-laushin nan ka ɗan murtsaka akwai bambanci tsakanin ɗan abin nan murtsakawa da kuma ja domin ja ɗin nan za ka iya cutar da kunnen yaro sannan a cikin hadisin abu na goma akwai nuna cewa sallar dare raka'a biyu ake biyu raka'atai kamar yadda ya zo hadisin Abdullahi bin Dan Umar da ya ce wani ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama kaifa salatul layli ya ce salatul layli masna wato biyu in kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama wannan ya halatta cikin sallar dare kamar yadda annabi kuma sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa wutri din nan na dare akan iya tabizarce gaba daya ko kai ainihin biyar din gaba daya ko bakwai din gaba daya ko tara din gaba daya ko 11 din gaba daya duk ya tabbata sunna amma wannan hadisi kaga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi raka'a 13 ne in ka duba raka'atai ne sun hasa 6 kaga 12 sannan sun ma'autara sannan yayi wutri kaga 13 kenan wannan shine haddul adna haddul al'a'la mafi yawan raka'o'in da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi a qiyamul layli raka'a 13 akwai riwayar da sayyidatuna Aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya karawa sama da raka'a 11 a Ramadan ko a wani Ramadan wasu malamai suka ce ba zai ci karo da wannan ba domin raka'o'i biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi raka'o'i ne biyu da yayi bayan ya tashi daga bacci waɗannan arraka'atani ne khafifatani annabi sallallahu alaihi wasallam yana bude sallar dare da su kuma hikimar yin su shine yayin da mutum ya kwanta bacci shedan yana kulli guda uku a kansa kulli na farko zai warware yayin da mutum ya tashi ya ambaci sunan Allah yayi addu'ar da mai bacci yake yi bayan ya tashi alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur misali ya faɗi wannan shikenan kulli da ya warware kulli na biyu yayin da ya alwala kulli na uku yayin da ya sallah to an shar'anta ta ayyata yar gajeriya saboda kai sauri ka rabu da wannan kullin guda uku sai aka shar'anta maka kai ta ba masu tsawo ba to sannan kuma sai yayi raka'o'in sa guda 13 ba 11 kaga in ka hada da wadancan raka'atani khafifatani sai ya zama 13 saboda haka babu baya cin karo da hadisin da na Aisha da zata ce 11 bata kirga da wadancan raka'atani khafifatani din ba domin tana lissafa raka'o'in sa ne masu tsawo da yake yi na qiyamul layl wadancan kuma raka'atani khafifatani in kuma ka hada da su shine za ka ce yayi 13 kuma yana daga cikin khasa'is din sa abubuwan da yake banta da su sallallahu alaihi wasallama cewa bacci baya walwale alwalarsa domin tanamu ainahu wala yanamu qalbuhu a cikin hadisin zamu ga haka da yake cewa thumma taja'a a wata riwayar thumma taja'a fanama hatta atahu almu'azzin yayi kwanta yayi bacci har mai Bilal yazo ya gaya masa cewa lokacin sallah yayi sai kuma ya tashi yayi raka'o'i biyu khafifatain sune raka'atul al-fajr kaga ya tashi anan ba a ce ya saki alwala ba wannan yana nuna kenan baccinsa baya walwale alwalarsa domin idan sa ne ke bacci amma zuciyarsa ba ta yi abu na 13 a cikin wannan hadisi shine yana nuna mana cewa sunna ce ga liman kafin ya fita sallar asubahi ya yi sallar taratiba a gidansa kamar raka'atai alfajir ya yi ta a gidansa domin annabi sallallahu alaihi wasallam idan Bilal ya zo ya tayar da shi yakan yi raka'atai alfajir sannan da ya fita kuma sai ya yi sallah ga mutane wannan yana nuna yana daga cikin tamamus sunna liman ya yi raka'ataini dinsa a gida daga ya shigo masallaci sai a tayar da sallah kuma har ila yau wannan hadisi yana nuna mana raka'atai alfajir ba a tsawaita su ba a tsawaita raka'atai alfajir kaga yace fa salla raka'ataini khafifataini domin abinda yake sunna ake karanta raka'atai alfajir qul ya ayyuhal kafirun da kuma qul huwallahu ahad kaga ashe ba za ta yi tsawo ba raka'o'i biyu ne masu sauki wadannan raka'o'i ne su ma ake so a yi su khafifataini daga cikin sallolin nafila kamar me kamar lima yana hudu ba mutum ya shigo masallaci ranar juma'a kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam yace falyusalli raka'ataini falyatajawwaz fihima sallati raka'a guda biyu ka kuma takaita su da kuma me idan ka gama dawafi idan mutum ya gama dawafi raka'o'i biyu da zai yi na dawafi kaga suma ana takaita su domin suma waɗannan surori kawai ake karantawa haka nan da raka'o'i biyu na kafin sallar magruba bayan rana ta fadi suma ana takaita su domin yadda aka sifanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam magruba zai gama sallar magruba da mutum zai harba kibiyarsa zai ga faduwar zai ga inda za ta fada kaga ashe kenan baya sallah har duhu ya shiga wannan ya nuna kenan yana fara sallar da wurwuri kaga ko inda za a yi dogayen raka'o'i kafin a fara ta kaga dare zai an gane ko kishingida wannan ba wata hususiya ba ce za ka iya kishingida amma wani ya kishingida ai shi kenan ya kishingida kenan akwai Ibn Hazm al-Zahiri shi yana wajabta ta cewa dole ka kishingida din saboda haka ko shigo a masallaci kai kaga an tara sallah in sauri ka kishingida din kafin ai sallah daman ai sunna ce mu nan gadan kaya ai limamanmu suna jinkirta magaruba da yawa magaruba annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yazo a hadisi yansarifu minha wa inna ahadana la yara mawaqi'a mithli dayan mu yana iya ganin in ya harba kibiyarsa inda za ta dira sanda za a gama sallah gadan kai ba da aika ga inda kibiyar fa ko akwai sannan kuma a samu liman ya jawo wani karatu ya raraka ya tafi shi ma kaga yana ƙara jawo tsawaita sallah din da yawa don haka sai a kula nan ake karanta sunna ne ya kamata a ga dabbaka ta kada muna karanta sunna kuma a wajen aikin kuma ba ma dabbaka ta sosai wannan illa ne a takaice wannan shine abubuwan da wannan hadisi ya kunsa na fa'idoji kuma da wannan ne zamu dakata insha Allah sai sati na gaba inda zamu shiga hadisi Abdullahi dan Zaid Allah madaukakin sarki ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in
ace mijina ne ya rasu kuma ina da kishiyoyi biyu don haka sun riga ni samun labari da kwanaki da dama to mallan yayi batun idda ta zan gama da su tare ko za su riga ni saboda sun riga ni samun labari ku kasancewar sun riga ki samun labari wannan ba shi ke nuna yadda ki za ta sha bamban da tasu ba matukar dai daga baya kika ji sanda ya mutu ga ranar da ya mutu to daga wannan lokacin yadda kika fara ba wai daga lokacin da kika samu labari ba daga ranar da ya mutuwar ba daga lokacin samun labarin ki ba to haka da ke da ɗan uwanki duk iddojin ku duk ɗaya ne idda ba wai niyya take bukata ba bare ke ba ki kulla niyyar ba a baya ba a bukatar wannan bayan sun gama ma'idar shi kenan warai wannan yake cewa hadisin Abdullahi dan Umar qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-arabu ba'dhum akfa'u ba'd wal mawali ba'dhum akfa'u ba'd illa ha'itan aw hajjamin rawahu al-hakim me ingancin wannan hadisi ko yace me ma'anar wannan hadisi na farko hadisin bai inganta ba abinda yake cewa larabawa sashin su kufi ne ga sashi, wato sashin suna aurata na iya auren sashi, sashin su ya cancanta su auri sashin su. Haka nan waɗanda suke bararrun bayi su ma sashin su kufi ne ga sashi, sai wanda yake tela ko kuma wanda yake mai kaho, abin nan wanzan za a ce ko mai kaho. To wannan hadisi bai inganta ba, don hadisin da ya zo akan sharɗanta alkafa'a a aure, cewa sai an samu kufi'i da kufi'i, wannan hadisin babu wani hadisi da ya inganta a wannan babin, bal ma aikin sahabbai yana nuna wannan kufi'in ba sharaɗi ba ne. Zaid ya auri Zainab bintu Jahsh, duk da cewa Zaid bararren bawa ne, maula ne, amma kuma ya auri Baƙuraishi ya tsantsa. Kaga inda a ce sharaɗi ne kufi'anci da wannan aure bai yiwu ba. Haka nan Usama ibn Zaid ɗansa ya auri Fatima binti Qais, ga ta kuma Balarabi ya ce Baƙuraishi ya ce, amma kuma ya aure ta, bal manzon Allah ne ma ya ba da shawarar a yi auren. Ga Abu Jahm ya fito yana so, ga Muawiya ya fito yana so, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Muawiya dai ba ya da kuɗi. Abu Jahm kuma wato mutum ne mai dukan matansa. Inkihi Usama, a farko ta ce ba na so, amma tunda manzon Allah ya ce aure shi sai na aure shi, kuma sai Allah ya albarkaci auren namu. Sai ka ga ba sharaɗi ba ne a ce sai an samu Baƙuraishiya sai da Baƙuraishiya, ko Balarabiya sai da Balarabi, wannan ba sharaɗi ba ne. Abinda ake buƙata shi ne a samu addini da kyakkyawan ɗabi'u da kyakkyawan halaye da fahimtar juna. Kada ka auro jinsin da baka san al'ada ta bai taka ba, dole za a yi ta samun karo da karafiya. Kaga mutanenmu da za a je a auro ba masadiya ko auro ɗan Yaman, kuma a zo zama ya ƙi daɗi saboda al'adunsu daban naku daban. Tana ganin wasu abubuwa tana ƙyama, kuma kuna ga tana wasu abubuwa kuna ƙyama. Kaga irin wannan bai dace ba, duk da ba haramun ba ne, amma yana da kyau a samu wani abu na insijami, wato ka samu wani abin da zai sa rayuwar ta dore, rayuwar ta yi danko. Ba a yi ta samun abin da kowa zai riƙa yi wa kowa kallon abin nan, abin da kallon da Bahaushe yake ci, kallon mai awo kana masa kallon wulakanci, ita ma tana maka kallon wulakanci. Ka ce ta baka dasta za ka goge kayanka, ta ɗauko babbar rigar ka gogaggiya ta aiko, na ce gashi ka goge motar ka da shi. Ba irin wannan duk bai dace ba. Saboda haka wannan hadisi bai inganta ba. Menene hukunci ɗaukan Alƙur'ani ga mai haila? Wannan ai mun sha ansa wannan tambaya, cewa idan ya kasance da kwai larura, saboda ba za ta iya wato a gurin karatu ne, ko dai ta zama malama ce, ko ta zama ɗaliba ce a gurin karatu, ba za ta iya karatun da kai ba sai da Alƙur'ani, ko ita ma ko shi ma abin malama ce ba za ta iya karantarwa ba sai da Alƙur'ani. Ka wannan yanayin babu komai don ta ɗauka, don babu wani hadisi da inganta da yake nuna hannun. Amma idan ya zan ba a cikin wannan larura take ba, kuma ta haddace wani abu na Alƙur'ani, tana iya haƙuri har sai ta yi wanka domin ta fita daga cikin saɓani na malamai, wanda ita ce magana mafi zama tsakatsakiya. Wasu malaman suna cewa kamar irin su Sheikh Uthaymeen da wasu daga cikin malaman mamlaka suna yi wa irin wannan matan fatawa da cewa su sa safar hannu, in suna haila za su iya ɗauka da safar hannu. To duk dai wannan ba tilas ba ne, amma dai don a kauce wa larurar ne kawai. A yanzu muka gama magana, alwala ba ta zama wajibi ba, ko da ba ɗalibi ba ne ba malami ba ne, idan har ba zai iya karanta Ƙur'anin ba sai ya riƙe Alƙur'anin, kaga shikenan sai ka ce koyaushe zai yi karatun Alƙur'ani sai ya ɗauko sai abin nan, kuma ya zai ba ɗalibi ba ya karanta Alƙur'ani? Kaga wanda ba ɗalibin ba ya za a yi karanta Alƙur'ani? In dai har zai ɗauko Alƙur'ani yana karanta ɗalibin ne. Duk Ƙur'ani Ƙur'ani ne, da kaɗan da mai yawa duk Ƙur'ani ne. Menene hukuncin matar da ta ƙaurace wa ɗakin mijinta tsawon shekara huɗu, bai nemi ta koma ba, ita ma kuma ba ta nemi ta koma ba, amma kuma tana yi masa hidima a cikin gida, to shi ya yadda ta zauna haka, ita ma ta yadda ta zauna haka shikenan. Amma idan cikin fushinsa take wannan zaman tana cikin fushin Allah kuma idan shi ya amince ta yi zaman ta haka watakila ma ya yi aurensa shi ma tana zaune shi ma yana zaune amma ga ta mata shi ce ita ba kuma ta yadda ta zauna a rataye to wannan kuma yarjejeniyar su ce amma idan shi bai yarda ba ita kuma ta taurari ba za ta koma ba to tana cikin mushin Allah in kuma shi ne tana son ta koma amma shi ya ki ba ta damar ta koma shi kuma wannan yana zaluntarta Allah zai bi mata haƙƙinta idan mutum ya yi hamma mai sunna ta tanada ya ce idan ka yi hamma abinda sunna ta tanada ka rufe bakinka shi kenan amma kana hamma mai za ka ci to wanda yake hamma zai iya faɗa wannan ba sunna ta tanada mai za ka ci to ko ya ce in ya gama hammar mai zai ci ba abinda za ka ci mun taba wani majalisi a goma muka sa masa suna alhassanaini shin mala yana ganin ya yi ko kuma akwai shawara ko gyara to ban san me yake nufi da alhassanaini ba alhassanaini dai Hassan da Hussaini ko to Hassan da Hussaini wa na Hassan da Hussaini yana nufin jikokin ma'aikin sallallahu alaihi wasallama majalisul hassanaini radiyallahu anhuma ko kuma majalisul hassanaini wasu Hassan da Hussaini na ungoku المجلس الحسنين إلى نفن أن سيدنا الحسن بحسين رضي الله عنهما وأنا بابا وأنا أبو أي كان يذكر سنة مجلسي لسنة صحابي وقومي سنة وانا هنا تشوى يا يزين يدى كتن كافري أوجينا داشي بانا غننسا تنبارا كوما باشي دى قوة دزن باشي shikenan sai ka je ka ba mu wasu ko kai wasu ayyuka da su duk da cewa babu maganar lada gare shi to amma dai kai idan ka cinye to akwai wata tuhuma da za ta iya biyo baya kuma ko da bayarwar za ka yi in ka bayar ranar da duk ka gan shi sai ka biya shi ko na musulmi ko na kafiri idan kudin wani ya shigo hannunka ka nemi kudin nan ka rasa aka ce kai takallusi da su ta hanyar ka je ka yi wani aiki da su ko ka ba mu wasu amma da mai kudin zai zo ya zo ya ganka ya ce to kudi na wajibi ne ka nemo kudin nan ka biya shi ba ka cewa ai sai dai ka haƙuri na yi maka sadaka da su ya halatta a karanta fatiha kadai a raka'atai al-fajr har a farilla ma dan ka karanta fatiha kadai ba laifi kai ba amma kuma in ba gaggawa ba mai zai hana ka ƙara shi ko da a farilla za ka yi sallar farilla ka karanta fatiha kadai ba tare da hada da sura ba babu komai sallar ka ta yi menene hukuncin hada walimar aure da wa'azi to wannan bid'a ce hada walimar aure da wa'azi walima walima ce wa'azi wa'azi ne kowane zaman kansa yake a yi wa'azi a watsi a yi walima a ci abinci shi ne yadda sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi walimar aurensa shi ne kuma shugaban masu wa'azin duniya amma kuma bai wa'azi a nan ba inda ake wa'azi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa'azi kuma ba a nan muke yi ba muna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa'azi a makabarta bayan an gama binne mamaci ya tsaya ya dogon wa'azi hadithin jabir ya ba da labarin abinda zai kasance da mamaci bayan mutuwarsa da yadda ransa yake ake ɗaukaka shi na musulmi da na kafiri do a makabarta yayi wannan to anan ne ake buɗe dandalin wa'azi saboda ga abin da zai zama wa'azin nan a gaban ku amma wajen abinci wajen walima ta aure guri ne na nuna farin ciki ka kira mutane ka ba su abinci su ci taya ka murna amma ka je ka kawo mai wa'azi wani ya ƙi cin abinci saboda yanzu ya ci mai yawa a gurin walima ya bar nashi a gida ya kici kuma ka zo ka ƙi bashi abincin ka sa an yi ta ana ta masa wa'azi ba ma zai fahimci wa'azin ba wannan yanayi cikin sa yana ƙugi ta zai fahimci wani wa'azi haka wasu zaka ga ya kira walima tun bayan isha'i kuke ana muku wa'azi har ƙarfe 10 ku ci abinci ba wai walima ce gaskiya wannan yanka mutane kake ba walima kake kawai haka mutane cikin sa yana ta ƙara ba abinci kuma an ce musu walima kaga ko yaudara ba mahaddinta bane
wani ma mai wa'azin ya zo kawai wa'azin da zai dauko na firgitarwa maimakon an zo sai mutum murna kuma da an tafi abin nan zuciya tana tarawa ka sa mutane su tsure walima faka ce farantiya sai farin ciki amma ka sa wani mai wa'azi yana ta kan azabar kabari mutane sun tafi suna hankalinsu a tashi haka ba hikima ko a kawo mutum ana walima an yi daurin aure an kawo shi ya yi magana a gina a yayi wa'azi kuma ya kawo magana saki yana faɗar hukunce-hukunce me alaƙa tsakanin ya zo yana jama'a suna saki ba tare da sun san hukuncin saki ba a nan ana son magana saki ba kuma aka faɗi abin da zai ƙara ma danƙon abin nan inda ana son a yi wata maganganu ma anan saboda haka walima annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sahabbansa sun yi amma babu inda aka cewa an buɗe wa dandalin wa'azi haka al'asulu fil walima shine a haɗa a ci abinci a watse in kuma wa'azi za a yi sai a kira shi kuma daban shi kuma bayan walima sai kuma ya kira wa'azin daban a zo a yi wa'azi a ƙofar gidansa a gargaɗi jama'a wanda ya ga dama ya zo ya san babu ba wani abu da za a ci wanda kuma bai ga dama ba kada ya zo wani dama abincin zai tashi to wasu suna ga kamar ya za su kira ka ka ci abincin su kyauta ba amma wa'azi ba saboda haka kamar wani tarko ne suka ɗana na ka yi faɗa cikin wannan tarkon to sai ka ji wa'azi ki ai a ribaci lamar kaga wani fa in ba irin wannan ba zaka ba zai ji ma wa'azin ba a'a kamar kowa ya yi abu tare da zaɓinsa sai da ma zai samu lada kada ka tirsa kamun ne naga na'am wa alaikum assalam akwai irin wannan da yake faruwa a wato wani abu ne ake yi ba daidai ba sai ake ganin gara a gyara mutane amma ta wata hikima ta wata hanya a ɗora su kan abin da ake ga yafi wancan sauki wato a da can aka yi auren sai a taru a yi kaɗe-kaɗe a yi raye-raye a sha ma burkutu to yanzu sai ake ganin to ya za a raba mutane da wannan sai a ce to ai wa'azi maimakon a yi kaɗe-kaɗe da raye-raye kamar dai yadda za a tsofaffi ke gaya mana cewa sadakar uku ɗin nan da ta 7 da ta 40 da ta waye da asali ai abubuwa ake da basu dace ba sai aka ce a addinin nan za a musulunta ba maguzanci ake ba ai addu'a ai sadaka kamar raba ƙasa ɗin nan wajen abin nan binnan mamaci da can in aka fito da ta ciki ana ganin ta fi danko sai aje ta gefe guda don ta zan a sama bayan an binne an sa wannan ta saman sai kuma a sa ta ƙasar mai danko don kabarin ya zai ya kame sosai ba zai bashe ba daga baya kuma sai ake ɗaukan cewa a ai raba ta ɗin ma da wani dalili ya sa ake rabawar saboda ta saman ita ta san shi ta ƙasar ba ta san shi ba don haka in ya shiga aka haɗa shi da wacce ba ta san shi ɗin nan ba za ta bashi wahala kaga gara a ba sa ta a sama to kaga wasu abubuwa ne suke faruwa daga baya kuma sai suke ɗaukan wani salo daban ko dai da suna faruwa ba kyau aka ce to a yi musu kwaskwari ma don a musulunta ko kuma a da ana yin su da kyakkyawar niyya daga ba suka balle suka zama wani abu daban to shi musulunci duk ba haka yake ba yanzu dai karatu ya yi nisa in da can an biyo ta wasu dabaru wato yanzu musuluncin ya abin nan in ba a yi wannan ba to ba za a sha burkutun ba ai ko yanzu kai ahlus sunna ba kai wa'azin ba ai ba za ka koma ka sha burkutu ba inda a ce in muka hana ka yin wannan za a je a kuma ci shan burkutu da tsalle-tsalle da wasu abubuwa da musulunci ya hana to sai a ce to a bar su akan wannan ya fi sauki akan a yi wanda suke yi
akwai irtikabu a kafin dararaini wanda musulunci ya yarda da wannan mutane ne za su haɗu su riƙa zikiri suna tsalle suna dukan jikin suna zikiri kaga wannan bid'a ce amma in ba su yi wannan ba to za su riƙa haɗuwa suna shan burukutu a nan suna shan giya suna abubuwa wanda shari'a ƙararrata abin nan to wasu malaman suna cewa irin wannan sai ka basu a hankali kada ka basu su koma wancan yanayi ka basu a hankali har su gane cewa wannan din ma da suke ba daidai bane to yanzu mun zo marhalar da ya kamata a gane din ba haka ake yi an gane ko saboda haka in da can akwai wata hikimar da ta sa aka yi yanzu wannan illar ta kau yanzu musulunci ya zama kowa yana fahimtar sa ana karatu a gurare daban-daban babu shakka a wasu yankuna na ƙasar nan har yanzu akwai jahilci da yawa abubuwa sai a hankali ina ga mudakata a nan da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora akwai wani ɗan uwa da mahaifiyarsa ta rasu zai mata addu'a Allah ya yafe mata Allah ya gafarta mata kuma Allah ya ba su ladan haƙuri kuma idan tamu ta zo Allah maɗaukakin sarki ya cika mana da imani sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.